Sashen Hausa da muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya, suna na Sarfi Lahashin Gumal tare da Amina Bahar Aunar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 11 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. A ranar Litinin, 'yan sandan Birtaniya suka ce ba za su sake ɗaukar wani mataki ba bayan nazarin hujjojin da suka shafi zargin aikata laifin fyaɗe da aka yi wa ɗan sarauniya Elizabeth Yerima Andrew. Iraq ta ce a ranar Litinin ta tsare wani babban shugaban ƙungiyar IS da kuma wani daɗaɗɗen ɗan ƙungiyar Al-Qaida a wani samami da aka kai na ƙetaren kan iyaka.
Kanan labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa an kama wasu gungun 'yan ta'adda da suka addaba al'umma a yankin Sokoto.
Mun kama 'yan ta'adda barayin shanu mutum 7, an same su da dabbobi guda 44 wanda suka sato su. 'Yan ta'addan da suka addabi raba tureta da dangeshu ne.
Haka kuma za a ji cewa kwamitin tsaro na Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar na taro akan sirrin tsaron ƙasa.
Mun yarda akwai wanda bai kamata kowa ya sani ba, ne akwai wanda ya kamata mu 'yan majalisa mu sani wani sirri ne ya kamata mu ji, wani ne ba sirri ba.
Haka kuma za mu ji cewa yau ta kira na ƙananan yara mata ta duniya. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya, kuma kusan miliyan 5 suka mutu zuwa yau. A yau Litinin, cibiyar ta ce an gudanar da allurar rigakafin kusan biliyan 6.5 a faɗin duniya. Rahotanni na nuna cewa a ƙarshen hutun wannan ƙarshen makon a New Zealand an samu sabbin mutane 95 da suka kamu da cutar, da kuma ƙarin mutane 35 a yau Litinin, yayin da ƙasar ke ƙoƙarin sake buɗewa. 'Yan siyasar Maori suna gargaɗin cewa 'yan asalin ƙasar ne fiye da rabin masu ɗaukar cutar a kusan kowace rana. A wani bangare kuma, ƙasar ta New Zealand tana buƙatar malamai da ma'aikata a fannonin kiwon lafiya da masu kula da nakasassu da su yi cikakkiyar allurar rigakafin cutar coronavirus nan da zuwa ranar 1 ga watan Disamba. A ranar Litinin, 'yan sandan Birtaniya suka ce ba za su sake ɗaukar wani mataki ba bayan nazarin hujjojin da suka shafi zargin aikata laifin fyaɗe da aka yi wa ɗan sarauniya Elizabeth Yerima Andrew da kuma marigayi Jeffrey Epstein na ƙasar Amurka. Shugaban 'yan sandan London Cressida Dick ya ce a watan Agusta masu bincike suka yi niyyar duba zargin a karo na uku, duk da cewa ba za su fara binciken ba bayan Virginia Giuffre ta shigar da ƙara a Amurka tana zargin Yariman da cin zarafin mata, zargin da ya jima yana musantawa. A cikin ƙararta, Giuffre mai shekaru 38 ta zargi Andrew da tilasta mata yin lalata lokacin da bata cika shekaru 18 ba a gidan wani na hannun dama Epstein da ake kira Ghislaine Maxwell a London. Ta kuma ce Andrew mai shekaru 61 ya ci zarafinta a gidan Epstein a Manhattan da kuma wani wajen shakatawar Epstein mai zaman kansa a tsibirin US Virgin Islands. Basarakin Birtaniya, wanda shine na tara a jerin masu jiran gado, ko da yaushe yana musanta waɗannan zarge-zargen da yin wata alaka da Giuffre. Iraq ta ce a ranar Litinin ta tsare wani babban shugaban ƙungiyar IS da kuma wani daɗaɗɗen ɗan ƙungiyar Al-Qaida a wani samami da aka kai na ƙetaren kan iyaka. Firaministan Iraq Mustafa Al-Kadimi ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya bayyana sunan mutumin a matsayin Sami Jassem wanda ke kula da harkokin kuɗi na kungiyar IS kuma ya kasance mataimakin shugaban kungiyar IS a ƙarƙashin marigayi Abubakar Al-Baghdadi.
Ina jima kaɗan Amina sake dawowa da labarai. Kafin nan, a Najeriya yaƙi da ‘yan ta’adda da hukumomi ke yi a wasu lokuta jami’an tsaro na samun galaba. Sai dai abin tambaya a nan shi ne, me ya sa ta’addancin ya ƙi raguwa duk da nasarar da hukumomin ke samu? Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Tun lokacin da ayyukan ta'addanci suka fara haddabar 'yan Najeriya, mahukunta suka daura damar fada da munana ayyukan, amma dai ayyukan sai kara bazuwa suke yi a sassa daban-daban. Baya ga hallaka 'yan ta'addar da ake yi wasu lokuta, duk da yake su ma suna hallaka jami'an tsaro. Haka ma ana kama wasu a tsare kamar yadda ya faru a Sokoto, inda jami'an tsaron 'yan kasa na Civil Defense suka damƙe mutane 11 da ake toma da hannu da satar mutane da satar dabbobi da ma masu kaiwa barayi abinci. Muhammad Salih Dada shine kwamandan hukumar a Sokoto.
Mun kama 'yan ta'adda barayin shanu mutum 7, an same su da dabbobi guda 44 wanda suka sato su suna daga cikin 'yan ta'addan da suka addabi Raba, Tureta da Dangeshu ne. Wasu kuma 'yan ta'addan su ma da muka kama su da kuma informants din su masu kai musu abinci, waɗannan da muka same su sun tabbatar mana da cewa suna da hannu wajen satan mutane da kashe-kashen mutane da aka yi kwanakin baya a lambar Tureta.
Wasu daga cikin waɗanda aka kama sun aminta da laifukan da ake tumar su lokacin da na zanta da su.
Muhammad Aminu Usman.
Me ya kawo kana?
Ya ana tuhuma ta da kinafis.
Tuhuma ce?
Eh, amma abin ya tabbata haka.
Ya tabbata kai?
Eh, na, amma ni dai ban kashe kowa ba. Sannan ban rike da bindiga da an kai. Ko da an kai dai ni dai ina gehi ne ban aikata komai ba.
Ba Alhaji Garba. Mun aikata wani ta'adi kamar ana abin kinafin ɗin da an kai lambar Tureta da Dora. To an gayyace mu ne ni da Muhammadu Aminu gashi nan muka zo aka shiga gari, amma da ni da shi gaskiya ba mu da bindiga. Sannan waɗanda ba su da bindiga ba a bayyana su shiga can. Waɗanda adadin bindigogi suka shiga can su aikata abin da suka aikata. Mu dai kawai in an hito su a ce mana ko ta yi mutahi an gama abin da ake yi.
Wannan dai ba shi ne karon farko ba da ake kama 'yan ta'addar, amma daga baya ba za a sake jin komai ba. Abin da masu sharhi akan lamuran yau da kullun ke kallon gurɓacewar 'yan ƙasa shine ke kawo hakan. Tamkar yadda Dr. Usman Abdulkadir na sashen nazarin halayyar ɗan adam a jami'ar Usman Danfodiyo ya bayyana.
Shi muke ce ma wannan abu organized crime, cewa abu ne kamar haɗaka. Saka da akwai jami'an tsaro, akwai alƙalan ciki, akwai sarakuna, akwai 'yan foma wanda ma zaman banza yake da sauransu. Sai ka ga mutum gashi criminal amma kuma lauyoyi da sauransu sun ce sun kare shi. Su mutanen nan suna da kuɗin biya. Kaga za ka ga ana iya belin bandit kira Juba Asibi ko Lahadi. To kaga wanga shine ke kawo cewa waɗannan bandit din ma dariya suke muna. Ai yanzu an kana da kuɗi da wajen 'yan sandan zuwa wajen alƙalle tana iya zama turi. To wannan shine yanayin da muke cikin Najeriya.
Malamin dai na ganin cewa muddin ba canje halaye 'yan Najeriya suka yi ba, tare da saka ƙasa gaba ga bukatunsu, to ba za a fita daga irin wannan mummunan yanayin ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina ɗauke da ƙarin labaran.
A Amurka, a yau ake bikin ranar tunawa da Christopher Columbus da ake kira Columbus Day da kuma 'yan asalin yankin ƙasar ta Amurka. Ranar Columbus rana ce da aka ware a matsayin hutu tun daga shekarar 1971 da a rika tunawa da ranar da Christopher Columbus ya isa yankin Amurka a shekarar 1492. Bikin har ila yau na yin waiwaye kan irin wahalhalun da mazauna yankin yammacin bangaren duniya suka fuskanta sanadiyar zuwan turawan kasashen nahiyar Turai, kamar tashe-tashen hankula da cututtuka da suka fuskanta. Hakan yasa a cikin 'yan shekarun nan ake ta kiraye-kirayen a soke bikin wannan rana a mayar da shi ranar 'yan asalin mazauna Amurka. A makon da ya gabata, a karo na farko, shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wata sanarwa inda ya kira da a tsayar da wannan Litinin a matsayin ranar mazauna yankin Amurka na asali. Amurka da Birtaniya sun gargadi 'yan kasashen su da su kuji zama a otel-otel ɗin da suke Afghanistan kwanaki bayan da mutane da dama suka mutu a wani harin masallaci da kungiyar IS ta Khorasan ta dauki alhaki. Kungiyar Taliban da ta karɓi mulki a watan Agusta, wacce ta ayyana ƙasar a matsayin ta daular musulunci, na neman ƙasashen duniya su tallafa musu don ƙasar ta kaucewa matsananciyar wahala da take shirin fuskanta tare da samar da mafita ga tattalin arzikin ƙasar. Sai dai yayin da take kokarin daidaita al'amuran shugabancinta daga matsayin 'yan tawayen sojoji zuwa shugabanni masu mulki, kungiyar ta Taliban na faɗi tashin dakile barazanar da rashin kungiyar IS ke yi a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi gargaɗi ga 'yan ƙasarta da suke zaune a kusa da Serena Hotel da su fice cikin gaggawa, inda ta ce akwai bayanai da ke nuna cewa wurin ba shi da tsaro.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar, 'yan majalisar dokokin ƙasa, mambobin kwamitin tsaro da wasu ƙwararrun cibiyar nazari ta bincike, wato DCAF Geneva, sun fara gudanar da wani taro da nufin fayyace abubuwan da ke da alaka da sirrin tsaron ƙasa, ta yadda a nan gaba majalisar za ta samu damar haska fitila a duk lokacin da take buƙatar samun haske game da batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro. Wakilin muryar Amurka a Maysila Umar Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Binciken da cibiyar nazari da binciken sha'anin tsaro, wato DCAF Geneva, ta gudanar da nufin tantance mizanin ayyukan da kwamitin majalisar dokokin ƙasa mai kula da sha'anin tsaron jamhuriyar Nijar ke gudanarwa, ya yi nuni da cewa yunkurin kare sirrin tsaro na haddasa cikas ga ayyukan kwamitin mai alhakin bin diddigin yadda ake tafiyar da fannin tsaron ƙasa. Kamar yadda wakiliyar DCAF Madam Morand Jolie Ruth ta bayyana a jawabinta,
la question du secret défense est revenue à de nombreuses reprises et fait donc l'objet d'une attention particulière dans le rapport produit par le DCAF.
Taron wanda ke hada mambobin kwamitin tsaro na majalisar dokokin ƙasa da shugabannin sha'anin tsaro zai bada damar fayyace abubuwan da suka dace jama'a ta sani da waɗanda doka ba ta yarda a bayyana a rariya ba. Honorable Mamman Sani Amadu, mamba ne a kwamitin tsaro Commission Defense et Sécurité.
Ka san wani bisa tsaron ƙasa ko wani abu an tambaya ko abun bai kai ba boye wasu a ce a secret defense don saboda a hana mutane su tashi aikin sai da ya kamata. To shi secret defense ai duk mai lissahi ba ma sai ya sa ba, inda aka kwatanta mishi aka ce mishi wannan secret defense ne ya san da haka nan ne. Amma kamar yanzu misali a ce nawa ake kashe masojawa a shekara, wannan ba cikin secret defense yake ba. Wani irin makamai ne suke aiki da shi ba cikin secret defense ne ba. To shi ne da DCAF suka kawo ƙwararrun masana za su horo mu gani saboda zuwa gaba don aikin mu ya tai da kyau.
A cewar 'yar majalisar dokokin ƙasa Honorable Rabi Hassan, mamba a kwamitin tsaro, wannan taro zai yi tasiri sosai wajen magance koma bayan da batun sirrin tsaron ƙasa, wato secret defense, ke haddasawa ayyukan binciken wannan fanni.
Sirrin ƙasa mun yarda akwai wanda bai kamata kowa ya sani ba, ne akwai wanda ya kamata mu 'yan majalisa mu sani don mu samu mu cika aikin mu. Za mu ji menene ya kamata, wani sirri ne ya kamata mu ji, wani ne ba sirri ba, wani ne wanda ya kamata a bayyana ma al'umma ta sani. Don ka shine mahimmancin wannan taron. Za a ciyo kan abun, inda ma muka sa a presidentin namu ma soji ne shi ma, yana abun zai zo mana da sauki. Kuma wani zancen sirri da wanda ba sirri ba za mu gane su.
A ranar Alhamis din da ke tafa ne ake kammala wannan taro wanda zai zo da wasu muhimman shawarwari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yau ranar 11 ga watan Oktoba, jamhuriyar Nijar ta bi sahun takwarorinta na duniya domin tunawa da 'yan mata, inda kungiyoyin mata da na kare haƙƙin ɗan adam da hukumomi da 'yan jaridu ke faɗaka da al'umma domin kyautatawa rayuwar 'yan mata saboda su kasance 'yan ƙasa na gari masu kawo tasu gudunmawa wajen gina ƙasa. Haruna Mamman Bako ya haɗo mana da wannan rahoton.
A ranar 19 ga watan Disamba na shekara ta 2011 ne taron Majalisar Dinkin Duniya ta hanyar kuduri mai lamba 66,170 ya tsaida ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara tamkar ranar tunawa da 'yan mata ko kananan mata, wannan ko domin maganar 'yancin su da kuma matsalolin rayuwa da suke fuskanta a ko ina a fadin duniya. A yau da ake tunawa da wannan ranar, jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran takwarorin ta na duniya domin tunawa da ranar 'yan mata ta duniya, abinda ya sanar tuntubi wata uwar 'yan mata da ma wata 'yar matan domin jin koya suka ji da wannan ranar.
To wannan rana mun yi murna, mun yi farin ciki a matsayina na wadiya mata. An keɓe rana musamman, ka gani akwai rashin karatu na diya mata, ba kowa ne ya san muhimmancin karatun diya mace ba. Akwai wasu sun hidda son su armar da su, alhali armen nan kuma shi kankanshi wata matsala ce, tunda akwai wasu basu kai matsayin a yi musu armi ba, ake armar da su su zo su haɗu da matsaloli kala-kala, cururuta hakan gade, hatta kai su wani lokaci ga rasa rayukansu. Akwai lokacin da kaga irin armen nan in ya mace bata so, yin shi ma sai ta gudu ta bar gida.
Yauwa, rana ce mai farin ciki, tunda dai mu an tuna da mu mata, kuma akan matsalolin da mata suke fuskanta, 'yan mata. Kamar a ce ma uwaye su bar yadda su daga lokal, kan lokaci a bar su lokal har su idda, da kan abubuwan da matsalolin da suke samu.
To magana armen dole da ake sawa 'yan mata, wasu na yi, wasu ma har suna barin gidajen.
Gaskiya bai kamata ba.
To me ya kamata a yi?
Ya kamata a bari har su kai, har in sun ka kai in lokaci yayi sai a yi musu.
A nasu bangare, kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na jamhuriyar Nijar kan yi amfani da wannan damar ta zagayowar wannan ranar ta 'yan mata ta duniya don faɗakar da uwaye, musamman da gwamnati, don taimakawa wajen kyautata rayuwar 'yan mata a jamhuriyar Nijar. Wannan shi yasa na tuntubi Shibboce Mago, magatakardan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar reshen birnin Kwanni a NDDH, domin samun ƙarin bayani game da inda suka ga an kwana a wannan ƙasar wajen kyautata rayuwar 'yan mata.
Yau ana samun ɗiya mace mai tukin jirgi, yau ana samun ɗiya mace gwamnati jiha, yau ana samun ɗiya mace shugaban ƙasa, ana samun ɗiya mace ɗan jarida, ana samun ɗiya mace wulishi duwan, babu abin da ba a samu. Yanzu kaga shekarar bana akwai wani mataki da gwamnati ɗauka, ba kai ɗiya mata ma ya yi musu kariya gaba da baya. Akwai ludicrous nafsan transect, wanda ɗiya mace duk wani abu ya same ta a hatsari, to gwamnati ta ɗauki mataki wanda za su yi mata kariya, wanda mutane su san da shi. Kun bayan shi cikin tsarin doka na karantarsa duk gaba ɗaya na Niger duk gaba ɗaya, lalwa 2018 na ita ma ta kumshe cewa ga irin matakai, ga irin abin da ya kamata a ɗiya mace hakkinta, da irin hanyoyi da ya kamata a yi mata don samu ta ci gaba da karatun kuma sabuwa. Shi ma kan shi president de la republique lokacin da ya yi rantsuwa a la veille de sa campagne, shi kuma ya ɗauki cewa ga inda matsala take ta sa ɗiya mata su samu sa'a cikin karatunsu, ya ce za su musu transit house kamar irin gidan interna. To mu da suna an gano matsala, in ɗiya mace ta taso da ƙauye ta zo birni, wata rana tana gamawa da matsala, ta yi nisa da iyayenta, kuma a kusa ababe na zamani ta fuskanta.
Sai dai da dama daga cikin 'yan matan da na gana da su a yau da sahi sun nuna min cewa ba su ma san da wannan ranar ba, saboda ba wani gangami ko tunatarwa da hukumomin ƙasar a kowane mataki suka yi, ko ma waɗansu bukukuwan da suka ji labarin ana yi na tunawa da wannan ranar. Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo VOA Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam,
hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, allahumma amin. Masu sauraro, insha Allahu, a wannan makon za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan ba ku manta ba, mun ji wasu iyaye na maraba da matakin da gwamnatin jihar Adamawa ta dauka na rufe wasu makarantun kwana, sai dai wasu kuwa na ganin cewar abin akwai yaudara. yau za mu daura daga inda muka dasa aya inda abokin aikin mu Muhammad Salisu Lado ya binciko muna halin da ake ciki a jihar.
A gaskiya ni kan wannan kuduri da gwamnatin Adamawa ta dauka abun ya bani mamaki sosai. A wannan karnin gwamnati ta jiha ta tashi da wannan irin dokoki na hana kananan yara zuwa makarantar Junior Secondary School, ban ga amfani ta ba, ban yi tunanin gwamnati za ta yi ta irin wannan doka yanzu yadda muke bukatar makarantu da kuma population namu yake girma yake karuwa kowace rana da kuma rashin makarantu da muke da su. Sannan gwamnati ta zo kasan tsakiyar rana ta ce babu ga makarantun kwana na yara wanda suke gabu da primary shekaru uku, wato Junior Secondary School aji ɗaya zuwa uku. Wannan gaskiya gwamnatin Adamawa ba ta kyauta ba. Ni a tunanina abin da ke faruwa ba maganar tsaro ba ne ya sa gwamnati ta kawo wannan dokan. In banda gwamnati ta ɗauko wa kanta abubuwan da suka fi ƙarfinta, ka san wannan gwamnatin tun zuwanta ta zo da wayansu policy na cewa za su ba da karatu kyauta, wato daga matakin primary har zuwa secondary school za a ciyar da mutane kyauta a makaranta, makarantar boarding shi ma boarding ma is free da sauransu da wayansu abubuwa da gwamnati ta ɗauka. Tafiya gwamnati ta kasa. Ni a tunanina gwamnati ta kasa ne, ba ta so ta ce ta kasa, domin ciyar da makarantun nan daga matakin secondary school na aji ɗaya zuwa aji shida gwamnati tana yi tun da wannan gwamnatin ta shigo. Maganin boarding fee is free, school fees free, har ma da kuɗin waye gwamnatin Adamawa ta ɗauka. To tafiya ya kai tafiya ne gwamnati ta kasa, shi yasa ta kullo ta wannan hanyar da cewa maganar tsaro dole ne a rufe makarantun gaba da primary, wato Junior Secondary School aji ɗaya zuwa aji uku na boarding a rufe. Gaskiya gwamnati ba ta yi tunani wannan dokan ba, ba ma bukatan wannan dokan a wannan lokacin, domin kamar yadda na gaya maka yadda population namu yake karuwa on daily basis, muna bukatan makarantun a ƙauyukan mu, muna bukatan makarantun duk inda suke, muna bukatan su, domin makarantar je kaka dawo ma bata ishe mu ba, makarantun kwanan ma muna bukatan ƙari. Yanzu in ka je ka samu yadda yara suke cunkoso wurin kwana, sa'annan a zo a ce an rusa wannan policy din domin maganar tsaro. Ina Adamawa tunda aka fara rigimar nan ba a taba kama yaro ɗaya a makaranta ba, to na me za a kawo wannan dokar tsakiyar rana a ce an rufe makarantun nan domin maganar tsaro? Ni ban yarda maganar tsaro bane, maganar economy ne kawai. Gwamnati ta dauko abubuwan da yafi karfinta, tafiya ya kai tafiya an shekaru biyu yanzu ta gaskiya ba za ta iya ba, ta koma kuma ta ce a koma a karbi school fees ko a biya boarding fees. Wannan tana gani kamar chiefska ne a gabanta, kawai sai ta dauko ta fito da wannan dabara da cewa maganar tsaro. A inda ake fitinan ma can Zamfara da Kaduna da sauransu, ai ba a ce an rufe wannan makarantu ba, an ce an rufe makarantu ne na wucin gadi na zuwa wani lokaci in an samu ingancin tsaro a bude makarantun nan. Mu kuma nan kawai aka tafi da cewa maganar tsaro an yi deboarding makarantu Junior Secondary School gaba daya na jihar Adamawa. Ina ga maka makarantun nan wa'ansu sun kai shekara 50 kawai tsakiyar rana wani ya zo da wannan dokan. Gaskiya ni banga bukatan dokan nan a wannan lokacin ba, bai da amfani, ba zai taimaka mana ba. Gwamnati ta ga mutane gaskiya kawai ta kasa, ba za ta iya ba, kowa zai will understand, domin tun da farko ma ni na sani wannan tafiya din za a je a yadda ita hanya. Yaran nan a ciyar da su on daily basis, zaka ciyar da yaro, zaka ciyar da breakfast, ko lunch, akwai dinner. Gwamnati za ta iya wannan kowace rana? Sannan ta ce boarding fee is free, sannan ta sake cewa babu school fees ma gaba daya, ta hana malamai karɓar school fees gaba daya makarantun nan. Akan wannan kuma ta ce za ta iya ta biya kuɗin waye? Gaskiya yayi yawa, gwamnati ba zai iya ba. Mu gaya wa kanmu gaskiya, gwamnati ta gaya wa mutane Adamawa ba za ta iya ba, amma da wannan kuɗaɗen ko school fees amma zai iya taimaka wa makarantun nan, ko kuma a ce a biya boarding fees. Da wannan boarding fees za a taimaka a ciyar da yaran nan. Lallai gwamnati ta yi kokari, mun sani ta yi kokari, domin na sani kamin zuwa wannan gwamnati ciyar da yara a makaranta ya gagara. Amma gwamnati nan tunda ta zo tana ciyar da yara a makaranta kuma tana biya musu kuɗin waye, amma ka san shi ma an samu rigima. Akwai lokacin da aka saka rizal na Najeriya gaba daya, aka gagara samu rizal na Adamawa, da aka nemo me yake faruwa, aka ce ba biya wannan kuɗin na waye ba. So gwamnati ta dauki abin da za ta iya, ta bar wa iyaye sauran abubuwan su a yi tafiyan nan yadda ya kamata. Amma ya rusa waye su makarantu ne, yanzu ina da aka yi yaran nan kace babu boarding ina zaka tattara su ka kai su an bar makarantu guda biyu ko uku aka ce JMNC da GGOLA ban san da wani makaranta ba su kada aka bar musu wannan boarding sauran makarantu aka ce ba za a iya ba an daina dole gwamnati ta saki tunani akan wannan
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin namu a jihar Adamawa Muhammad Salisu Lado da ya taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gracium nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia Salam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
Allah a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu ra'ayoyin da kuma su rauki aiko mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi yace hakikanin gaskiyar magana mu talakawan tarayyar Najeriya muna shan bakar wahala sakamakon tashin kayan masarufi a kowace rana muna kira ga mai girma shugaban kasa tare da gwamnonin jahohinmu da su ji tsoron Allah su tausaya mana ta hanyar daukan tsauraran matakai dan shawo kan wannan mummunan matsalar Shi kuma Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace Allah ya sa kasafin kuɗin shekara mai zuwa na shekarar 2022 da shugaba Buhari ya gabatar wa ƴan majalisun tarayya zai magance halin da talakawan Najeriya ke ciki sakon Haruna Muhammad Katsina yace jam'iyyar PDP ya kamata ki gaggauta hada kai guri daya domin samun damar fito mana da ƴan takara na gari a zaben shekara 2023. Sai sakon Kabira Abubakar Bulan Yaki da Baffa Haruna Bajuga. Suka ce muna Allah wadai da umarnin ƴan awaren IPOP suka yi wa jama'ar su na haramta musu cin naman shanu Fulani a kudu maso gabas. Domin hakan tamkar take haƙƙin su ne da fatan al'umma za su shure wannan umarni na kan zuciya. Sakon Sani Mai Lange-lange Yawuri yace tabbas yau ce ranar ƴa mace ta duniya. Muna amfani da wannan dama wajen kira ga mahukunta da su kirkiro hanyoyin inganta rayuwar ƴa mace ta hanyar samun mata ingantaccen ilimi dan ganin ta tafi daidai da zamani da kuma samar mata kariya daga masu cin zarafi da fatan Allah ya sa a dace amin sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau yace al'ummar masarautar Katagun da fatan za ku karɓi zaɓin da Allah ya yi mana na Alhaji Muhammad Barau Ma'azu kan Tagora a matsayin sabon sarkin Sudan na ta gora da hannu bibbiyu domin dai shi mulki na Allah ne saboda haka muna taya mai martaba sarki murna muna kuma roƙon ubangiji Allah ya taya shi ruku kuma yayi masa jagora amin mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici
binciken coronavirus ta Johns Hopkins ta nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 238 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya kuma kusan miliyan 5 suka mutu zuwa yau a yau litinin cibiyar ta ce an gudanar da allurar rigakafin kusan biliyan 6.5 a faɗin duniya A ranar Litinin, 'yan sandan Birtaniya suka ce ba za su sake ɗaukar wani mataki ba bayan nazarin hujjojin da suka shafi zargin aikata laifin fyaɗe da aka yi wa ɗan sarauniya Elizabeth Yerima Andrew da kuma marigaye Jeffrey Epstein na ƙasar Amurka.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakatar yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.